بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shi gaba da tattaunawa a tattaunce game da watan azumin Ramadan da irin abin da ke cikin sa na ibadoji da ladduba da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shiranta wa musulmai, Allah ubangiji ya samu dace. Bayan haka ƴan uwa masu albarka, watan Ramadana wata ne na ibada, wata ne na komawa izuwa ga Allah, wata ne wanda kamar yadda muka ambata a baya ina kokarin yi wa musulmi tarbiyya ne ta yadda zai samu dacewa da zama mutumin kirki, wanda ana fatan bayan watan azumi tsawon shekara zai ci gaba da lazimtan wannan tarbiyya da ya koya wata Ramadana, Allah ya samu dace. Karkashin haka ne shara musulunci ta zo da ibadoji mabambanta waɗanda ake fatan musulmi ya lazimci yin su a cikin wannan wata, la'alla haka din ya zama sanadiyar gyaruwar rayuwarsa da ta ce al'amuransa. Abinda ke kan gaba daga cikin waɗannan ibadoji shine karatun Alƙur'ani, tilawa ta Alƙur'ani da mudarasarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin haka. Alƙur'ani mai girma, ya yi wa masa albarka, yana da alaƙa muhimmiya da watan Ramadana, wato watan Ramadana watan Alƙur'ani ne, domin a cikin watan Ramadana aka soka da Alƙur'ani daga sama, can sama ta bakwai zuwa abin da yake ce ma sama'ud duniya, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr da kuma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Lalle mun saukar da Alƙur'ani nan a cikin lailatul qadri, lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka, shi ne lailatul qadri. Don haka Alƙur'ani yana da alaƙa ta musamman da watan Ramadana. Baya ga wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito, yana yawaita karatun Alƙur'ani a cikin watan Ramadana, yana mudarasarsa da Sayyidina Jibril alaihi salam. Wato mala'ika Jibril yakan zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna su yi ta karanta Alƙur'ani, karantawa ta gabatar da shi Qur'anin ga malaminsa, ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da karatun ga Jibrilu, shi kuma yana i'timadin sa, wato yana tabbatar masa da shi abinda aka share kuma ya gaya masa ko kuma ya fassara mishi wasu abubuwa da suke bukatan karin bayani. Wannan yana daga cikin wato asalin tarihin hulɗar musulmai da Alƙur'ani a watan Ramadana, yawaita karanta shi da yawaita tafsirin sa da yawaita mudarasarsa. Ana so ya zama musulmi na da wata alaƙa ta musamman da Alƙur'ani a wata, ta fuskar karanta shi, ta fuskar yin tadabburinsa, sanya shi a gaba a matsayin madubi na rayuwa, ta fuskar halartar majalisai waɗanda ake karantar da Alƙur'ani, ma'ana tafsiri kenan, ta fuskar maimaita haddasa da yin muraja'arsa da yin musaffa, kowa gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya huwace masa. Wato duk musulmin da aka ce ga Ramadana ya zo amma kuma ba shi da wata alaƙa da Alƙur'ani, to wannan ya shiga cikin asara da taɓewa. Da wuya kuma a samu yanayi wanda irin wannan musulmin zai iya yin wata hulɗa ta musamman da Alƙur'ani, in dai bai iya yin wannan hulɗar sakamakon wata Ramadana ba, Allah ubangiji ya tsare mu. Don haka yan uwa masu albarka, mu sani cewa Ramadan watan Alƙur'ani ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta shi, yana mudarasarsa, sannan kuma haka abin ya faru, al'amarin ya faru ga mafi yawa daga cikin malaman farko, tun daga cikin sahabbai da tabi'ai har na bayansu. Akwai waɗanda zaka ga ana ruwaito cewa kamar Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yakan yi sauka a cikin watan Ramadana har guda 90, wato sauka kamar a ce kenan kowane wuni yana sauka sau uku. Akwai al-Imam al-Bukhari, shi ma ruwaito al'amari mai ban mamaki game da shi da alaƙarsa da Alƙur'ani. Haka dai zaka yi ta jin wato bayanai kala daban-daban game da irin yadda malaman farko suke kula da al'amarin Alƙur'ani, musamman a cikin watan Ramadana, karanta shi da aiki da shi da yin mudarasarsa da yin tadabburi a cikin ayoyinsa da makamantansu. Allah ya sa mu dace. Don haka abin da ya kamata musulmai su yi a wannan lokaci shine ya zama kana da wani juz'i na musamman, hizbi na musamman da kake karantawa a kullum, ya zama wurdi ne kake da shi na karantawa a kullum na Alkur'ani. Aƙalla ya zama a ce aƙalla mafi ƙaranci a ce kullum kana iya karanta izu biyu. Don haka sai ya zama za ka iya sauke Alkur'ani sau ɗaya kenan. Wannan shi ne abu mafi ƙaranci wanda yake shi ne na malalaci ko na mutumin da yake can ƙasa a cikin lissafi. A ce za ka iya karanta izu biyu a kowane wuri, kaga kenan za ka iya sauke Alkur'ani a cikin watan Ramadana. Lalle ya kamata musulmi ya hori kanshi haka. Ina yi ma 'yan uwa nasiha da ni kaina cewa mu kula da wannan ɗabi'a ta alaƙa da Alkur'ani a cikin watan Ramadana. Allah Ubangiji ya samu dace. Ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan watan Ramadana ya kama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zama mai yin sadaka da kyauta fiye da iska wadda take sadaka da iskarta, wannan da muke shaka ba tare da lissafi ba tare da ta dakata ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa ta fuskar sadaka da kyauta. Wannan ma tana daga cikin ibadoji na musamman a watan Ramadana. Ya 'yan uwa masu albarka, mu yi kokari mu karfin zuciyarmu mu kula da haka, musamman daga cikin mawadata a cikin al'umma. Abinda ake fata shine aga suna taimakon talakawa da makwabta da wanda ba su da shi, da dangi da sauran waɗanda suke gajiyayyu ko miskinai, ya zama su ma sun samu sauki a cikin al'amuran rayuwarsu. An taimaka musu da abinda za su yi kalaci a kan shi, ko abin buɗe baki, ko duk wani abu da za su buƙata. Ba daidai ba ne ya zama mawadatan cikinmu suna cikin wadata mai ban mamaki, hakanan su ma talakawa suna cikin talauci mai ban mamaki. Ya zama wato abin da yake wajibi akan masu wadata su taimaka wa talakawa, su dinga san musu abin da Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi, ku dinga ciyarwa daga abin da Allah ya sa ku zama masu mai gurbin Allah. Wato Allah ya ba ku wakilcin dukiya ne, duka dukiyar sa ce ku dinga ci da ita. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kyauta, yana yin sadaka, yana ba da abinci ga mabukata kamar yadda iska take yi a cikin watan Ramadana. Abin da ake fata game da musulmi a wannan wata shine ya ninninka abin da yake yi na kyauta, na sadaka, na sadar da zumunta, na yi ma 'yan uwa da iyaye da talakawa da waɗanda suke gajiyayyu da almajirai da masu bukata. Sai a ninninka yawan adadin abin da da ake yi, a ninninka yanayin adadin waɗanda da ake baiwa, a samo hanyoyi na baiwa mutane abinci, na yi musu iftar, na shirya musu buɗe baki, kamar yadda za ka dinga gani ana yi a wasu ƙasashe waɗanda ba namu ba. Ya kamata mu koyi wannan ɗabi'a ce ta ƙwarai, musamman waɗanda suke masu kuɗi daga cikinmu, kai har da ma sauran waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Kowa zai iya yi gwargwadon ƙarfinsa, gwargwadon abin da zai iya. Kar mu manta cewa akwai falala mai girma game da duk wanda ya baiwa mai azumi abin da ya buɗe baki. Domin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine wanda ya baiwa mai azumi abin da ya buɗe baki, za a bashi lada kwatankwacin ladan da za a bashi mai azumi. Allah Ubangiji ya samu dace. Don haka ina horon kaina da sauran 'yan uwa masu albarka akan mu yi kokari mu fi karfin zuciyarmu, mu dinga zama masu sakin hannu, mu dinga zama masu kyauta da sadaka da alkhairi, musamman a cikin wannan watan Ramadana. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Har ila yau a cikin watan Ramadana ana so a yawaita nafilfili, sallolin nafila, musamman waɗanda suke sunanin rawati, sunanin da suke tabbatattu, sallah da ake yi ta farilla kowace tana tare da wata sallah ta nafila da ke gabani ko bayanta kamar yadda hadisai suka nuna. To ana fata ya zama musulmi ya kula da waɗannan ibadoji da salloli, kar mu yi wasa da su, tun daga kan raka'atul fajr da sunnati ma qabla zuhuri da sunnati ma ba'da zuhuri, wato sallar da ake nafila kafin sallar azhar raka'a biyu ko hudu, sallar da ake nafila bayan sallar azhar raka'a biyu, sallar da ake kafin sallar la'asar raka'a biyu, sallar da ake yi bayan sallar magariba raka'a biyu, sallar da ake kafin sallar isha raka'a biyu, da sauran nafilfili waɗanda ba waɗannan ba. Ana fata musulmi ya zama ya kula da su saboda falalar da ke cikin su. Haka kuma sauran nafilfili da ke iya bijirowa kamar sallar walaha wadda ake yi da hantsi, kamar sallar ta tahiyatul masjidi wadda ake da zaran an shiga masallaci da makamantansu. Wato dai ana so musulmi ya ƙara buɗawa kanshi ƙofofin samun alkhairi, ya ƙara buɗawa kanshi ƙofofin gyaran zuciya da gyaran ayyukansa, ya ƙara buɗawa kanshi ƙofofin saduwa da Allah subhanahu wata'ala da yin alaka da addinin Allah. Kar mu manta har ila yau ƴan uwa masu albarka da azkar, wato zikirori waɗanda ake yi tun daga zikirin tashi daga bacci da zikiri na wato bayan asuba, wato azkaru sabah, da zikiri na yammaci, da zikirori na shiga masallaci da makamantansu. Kamar yadda Ibnul Qayyim yake faɗa rahmatullahi alaihi, cewa daga cikin mutane mafiya falala a azumi su ne waɗanda suke dimantan zikiri, wanda shi zikirin dama tuncin ibada ce mai girma ƙwarai da gaske, kuma hanya ce mai muhimmanci wajen tace zuciya. To musamman kuma idan ya zama cikin watan azumi, sai al'amarin ya ƙara armashi. Daga cikin ibadoji waɗanda ake so a yau a kula da su a cikin watan Ramadana, akwai salatul layli ko kuma qiyamu Ramadan, wato wanda muka fi sani da Hausa ana ce mata tarawih, ko kuma at-tarawih wanda asalin shi Larabci ne, ko kuma kace sallar asha wanda haka ake faɗi da Hausa. Ita ce wannan sallah da ake yi ta bayan sallar isha, wanda akwai maganganu da yawa da rubuce-rubuce da malamai suka yi akan ta saboda muhimmancinta. A taƙaice, ana so kowane masallaci wanda suke da limami ratibi, da ma masallatai waɗanda suke koda babu limami ratibi kamar masallatan kasuwanni, da kuma ƙirƙirar ma sababbin wuraren sallah a cikin gidaje da sauran wurare don a yawaita sallah, a yawaita ibada. Ana so ya mustahabbi ne ko kuma sunna ce mu'akkada a yi ita wannan sallah. Wajibi ne ga limami ya tsaye da sallah ta tarawih ga musulmai, koda malamai suna cewa koda ba su da yawa a wajen, kai koda ma limamin shi kadai ne, a yawaita wannan sallah wadda ake yin ta raka'a 11 ko raka'a 13. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu laifi a takaita yawan raka'o'in a wani lokaci gwargwadon bukata, tun daga yin 9 ko 7 ko 5 ko 3 ko ma 1. Wannan duka ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka abin da ya fi dacewa shi ne a dinga nau'anta waɗannan adadi gwargwadon hali, gwargwadon bukata, gwargwadon abin da shi limamin ya ga ya fi dacewa da yanayin mutane, da yanayin nishaɗinsu, da yanayin bukatunsu. Hakanan ta fuskar tsawaita karatun sallah ko takaita shi, babu laifi a tsawaita, babu laifi a takaita. Idan an tsawaita, to wannan shi ne ya fi, saboda mafi alkhairin sallah shi ne mai tsawon karatu, mafi alherin nafila ita ce mai tsawon karatu. Sannan kuma liman ya kula da irin yanayin mutane, tsofaffi da mata da yara da mabukata, kada kuma ya tsawaita da ta wuce wato misali. Ba dole bane sai an soke Alkur'ani, ba dole bane sai an bi tartibin ayoyin Alkur'ani sura bayan sura, a ce a karanta Baqara, daga nan a taho Ali Imran, daga nan a taho Nisa'i, haka har sai an soka. Wannan ba dole bane, kamar yadda aka tambayi Al-Allama bin Baz game da ire-iren wannan, yace bai san asalin inda aka samu haka a shari'a ba. Amma babu laifi dan liman ya ga dacewa ya karanta tsawon shafi guda, ko ya karanta tsawon sura guda, ko ya karanta tsawon ayoyi iri kaza, duka babu laifi. Faqra'u ma tayassara minhu, akace ku karanta abin da ya saukaka, kamar yadda Allah yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Hadisi wa karshen wadannan ayoyi cewa Allah ya sani kaza, cewa kuna miƙewa cikin dare kai da wasu daga cikin mutane kuna yin sallah, kuma ba za ku iya yin sallah gabaki ɗayan dare ba da ku karanta abin da ya sawwaka. Waɗanda kuma suke da larurori Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa su cewa Allah ya san alima an sai kunu minkum marba wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Allah ya san cewa akwai waɗanda suke marasa lafiya. Allah ya san cewa akwai waɗanda suke suna yawan tafiye-tafiye ƴan kasuwa ne da masu neman arziki da fataki, suna neman arziki daga cikin arzikin Allah. Waɗannan ya sawwaka gare su ba dole sai sun yi ba, sai su yi wuturi ko kuma su danyi abin da ya sawwaka. A takeice dai abin da ake so shi ne a wayi gari a zama ana shirye da cewa da zaran an ga watan Ramadana to za a fara yin sallar dare. Za a fara yin ta kuma ba za a daina ba sai watan Ramadana ya fita. Wannan salloli da ake yi an samu kaifiya kala daban-daban da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar yanayin raka'o'in da yadda ake yin su. Abinda dai yake mafi zama ga magari shine raka'a biyu ana sallamewa saboda hadisin salatul layli masna masna, cewa sallar dare raka'a biyu ce. Amma an samu wasu nau'o'i na sallar din kaman wato yin raka'a hudu sannan a sallame, a sake raka'a hudu sannan a sallame, akwai wanda kuma za a yi raka'a shida ne sannan sai kuma a sake yin wato raka'a guda sannan sai a sallame. Yanayi dai iri daban-daban har wajen guda biyar ko shida wanda suke sun tabbata. Za ka ga Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya kakkawo su da hadisan da suka tabbatar da su a cikin littafin shi mai suna Fiqhu Qiyam Ramadan rahmatullahi ala Sheikhul Albani. Don haka babu laifi idan ya zama limami ya ga buƙatuwar a canza wani yanayin sallah a wata rana daga cikin ranaku, a yi wannan yau, a yi wancan gobe, tare da yi wa mutane bayani da koya musu don su zama sun samu albarkar da ke cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sannan kuma ana so ya zama karatun da za a dinga yi a cikin wannan salloli ya zama karatu ne tartilan dalla-dalla, a daina yin irin wannan karatu na sabu zarce, a tafi a guje-guje haka ana gaggawa babu natsuwa, babu yin shi yadda ya kamata. Wanda ko kai da kake mutum da a ce kai ma za a ce ka karɓi wannan sallah, za ka ga kai wannan sallah akwai matsala game da ita. To irin wannan sallah jama'a ba ta da wani amfani. Limamai masu yi wa mutane irin wannan salloli a gurguje su tsoron Allah su daina, su dinga yi mutane sallah wata ke akwai khushu'i a cikinta. Ba daidai ba ne a zo a yi ta yi a gurguje-gurguje ana yi babu natsuwa, ana ta gargada, wanda sai zama kawai wato an kosa ne dai a yi sallar kawai a yi a gama, kamar ba ibada ba. Yayin wa masu albarka, wannan ba daidai ba ne. Mu dage mu dinga yin sallolinmu a natse, sannan kuma mu yi gwargwadon hali. Ba dole sai an tsawaita ba, a yi dai abin da zai zama natsatse ne, kuma ana fahimtar me ake faɗa, ana fahimtar me ake karantawa. Mutane suna bin wato karatun dalla-dalla. Sannan wannan sallah dai mu sani akwai saɓani akan a ina ya fi kamata a yi ta, shin a yi a masallaci ko a yi a gida. Wannan saɓani ya biyo bayan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallolin qiyamul layli a masallaci kusan kwanaki uku ko kwanaki hudu kamar yadda hadisi suka rura, sai kuma ya buƙatu zuwa ga ya bar zuwa masallaci domin ya ga mutane suna taruwa, kuma yana jin tsoron kada a farlanta musu wannan sallah kuma ba za su iya ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tausayi ne ga al'ummarsa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, manzo ne ya zo muku wanda yake yana jin nauyin yaga kun samu wani abu da zai wahalar ku, yana da kwaɗayin yaga kun samu alkhairi. To sakamakon haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakata da yin sallar nan a cikin wato masallaci da jami'i, ya koma yana yi a gida. To a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu, tunda a lokacin kuma babu wahayi, sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ga dacewa a sake raya wannan sunna, tunda yanzu abinda ake jin tsoro na yiwuwar a maida ita farilla kuma a gaza yi to ya kau. Don haka a bisa ka'ida ta usul fiqhi cewa yanzu cutarwa da tsoron ta kau, sai aka dawo da wannan hukunci. Sayyidina Umar ya saka limami na maza, ya saka limami na mata, wanda yake wa mutane sallah yakon abinda da mutane suka zama suna yi kowa da shi da wasu ƴan jama'a suna yin sallah a cikin masallaci karatun yana shiga na juna sai Umar ya kawo limami guda ya ba maza ya kawo limami guda ya ba mata sai kuma aka ci gaba da yi sai ya ce madalla da irin wannan tsari da muka raya shi to wannan ya nuna halascin yi a gida kenan halascin yi a jama'a daban-daban da kuma halascin a sake taruwa sannan kuma mustahabbanci da kuma mabadi'u wato ka'idoji ga magarin musulunci suna nuni zuwa ga dacewar a taru a yi din a cikin jam'i domin wannan ya daga cikin maqasid amma wato manufofi na shari'a shine hadin kan musulmai amma babu laifi ga wanda yayi a gida musamman mata dama can sallar su tafi a gida haka su ma maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dinga sanya wani bangare na wato sallolin ku na nafila a gida kar ku mai da gidajen ku kamar makabartu dan haka ko yaya ne dai ana so ya zama akwai jam'in amma wanda zai iya yi a gida saboda yana da hadda yana so ya muraja'a yana da nishadi kuma zai iya yi din ba zai samu kasala ba to babu laifi dan yayi a gida wanda kuma yake ganin zuwa masallaci yafi masa to wannan shi ma abu ne mai kyau abinda dai ake so ya zama kai sallar kar ka ki yin sallar nan haka nan mata wata al'ada da muke da ita a nan kasan ta cewa lokacin tarawi ana zuwa masallaci maza da mata amma kuma lokacin sallolin farilla mata ba sa zuwa wanda ya halasta su je sallolin farilla din shi ma babu laifi amma a dauka cewa ashan ne kadai mata suke zuwa masallaci to wannan canza wani wato fahimta ce canza fahimta ce wanda musulunci ya gudana akan ta wallahu ta'ala a'lam dan haka ƴan uwa masu albarka musamman ƴan uwa iyayen mu mata su sani da cewa yin sallar su a cikin gidajen su shine yafi amma idan sun ci da su je masallaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a hana mata zuwa masallaci dan su yi sallah kar a hana mata bayin Allah zuwa masallaci dan su bautawa Allah ubangijin su ba za a hana su ba sai dai wajibi ne idan mata sun je masallatai dan yin sallah su kiyaye ladubban da shari'a ta gindaya ta daga kan shiga ta gari wajen fita zuwa masallacin shiga wacce take karbabbiya a shari'a ba tare da an yi wani abu na kwarkwasa ko kuma gayu ko sanya turare ko kuma cakuɗeɗe ne da maza ba ko yawan surutu ko aje ai ta taɗi ana cincin gam ko hayaniya da surutu duk wannan bai dace ba ya'an uwa masu albarka musamman ƴan uwan mu iyaye mata su kula da wannan za su je masallaci ne cikin natsuwa sannan kuma su yi sallah a natse sannan da zaran an idar da sallah kamar da Bukhari ya ruwaito kuma hayye mishi babu cewa babin da ke bayani akan fitar masallaci fitar mata daga masallaci da zaran an gama sallah haka da zaran an gama sallah sai mata su riga ko a ficewa kafin maza su waigo ko su san abin da ake ciki sai zama ku ƴan uwa mata kun yi marmada kun koma gidajenku ba daidai bane ha ila yau mata in za su je masallaci su gayyato yara kamar za a je gidan biki wanta riko wannan ta goyo wancan tana jan wannan wancan yana binta yana kuka wani ya riko biredi a hannu wani ya taho da ebbebin sa haka su zo su maida masallaci kamar gidan biki wannan ba daidai bane masallaci wuri ne mai albarka wuri ne mai alfarma wuri ne na natsuwa da haka ƴan uwan mu mata iyayen mu mata sai a kula a gyara Allah ubangiji ya samu dace sannan daga cikin ibadojin da Ramadana yake koya mana akwai wato kokarin gujewa dukkanin barna dama dai ana so musulmi ya zama yayi nisa da ayyuka na barna ya zama mai kamewa daga ƙarya da sakin baki da cin mutuncin mutane da cin zarafin su da sa ido akan rayuwarsu da annamimanci da sauran munanan ayyukan da bakin mu ke aikatawa Allah ubangiji ya gafarta mana to musamman kuma a cikin watan Ramadana daga cikin ibadojin Ramadana ana so mutum ya kauce waɗannan abubuwa ya daina yin su ya nisa da su ya nisa daga inda ake yin su ya zama bakin sa da ya bude babu abin da za a ji sai tasbihi ya yawaita tasbihi da istighfari da karatun alqur'ani da tuba da karanta zikirori da komawa zuwa ga Allah da tunani akan lahira wannan suna daga cikin ibadojin da ake so musulmi ya kula da su a wannan ainihin wato lokaci na Ramadana Allah ubangiji ka samu dace dan haka idan muka kalla da kyau ƴan uwa masu albarka abinda wannan tattaunawa take nuna mana shine cewa watan Ramadana wata ne na ibada da kulawa da kokarin samun falala. Abu na farko da muka ji shine wato kokarin dacewa da karatun Alkur'ani, saboda Qur'ani wato yana da alaka ta musamman da watan Ramadana. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Naka a cikin watan Ramadana ne aka saukar da wannan alqur'ani dan ya zama shiriya, ya zama gyara ga ƙasa, ya zama wato limamin da zai shirtar da mutane zuwa ga bautawa Allah subhanahu wataala ubangijin su, ya zama kuma ka'ida da tsarin rayuwar da za a gudana akai. Dangane da baya ga Qur'ani mun ji cewa kuma sai sadaka da sallar dare da makamantansu. To maganar da muke ci gaba da yin wa masa albarka shine game da sallar dare din nan. Wato baya ga batu akan cewa mata kar su zo suna wa mutane hayaniya a cikin masallaci. To kuma mu gane cewa wannan sallah idan an yi ta a farkon dare ana kuma iya yi, wato ko dai mutum ya yi ta a farkon dare ko kuma ya yi ta a ƙarshen dare, ko ya yi ta da wuri da zaran an yi isha ko kuma sai can dare, to daidai yake ce in an yi ta bayan an yi bacci an tashi da ake ce mata tahajjudi. Idan ku an yi ta da farko ita ce tarawih, musamman idan ana yi ana hutawa, kowace a cikin su sunanta qiyamul layl. A ƙarshen watan Ramadana musamman a goman ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zage damtse wajen yin ibada, musamman ita wannan ibada ta salatul layl da sauran ibadoji. Wannan shine ake cewa tahajjudi kenan, sai an yi bacci an tashi sannan ake zuwa ayi wannan sallah. Akan tsawaita karatu, tsawaitawa mai tsawo sosai. Manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kan karanta suratul baqara ga baki dayanta har ya ƙara karanta wata sura mai tsayinta sannan ya ruku, wannan duka a raka'a guda daya. Yakan tsawaita tsayuwa, yakan tsawaita ruku'u, yakan tsawaita sujuda, yakan yi sallah mai tsayi kwarai da gaske har kafafunsa su kukkumbura ya zama cewa wato ya dade a cikin sallar. Zamu zo insha Allah mu tattauna a gaba kadan akan sallar dare din, tattaunawa wanda ta kara fito da abu fili. A yanzu dai muna dan kara bayani ne ya an goma su albarka game da ibadojin da ake so ayi a Ramadana, wato yadda ya kamata hulɗar mutum ta zama da Ramadana ta fuskar shagaltuwa da Alkur'ani, shagaltuwa da karatunsa, kamar yadda muka ambata malaman salaf wasu ma sukan kulle majalisinsu ne idan Ramadana yayi, ba sa yin komai sai karatun Alkur'ani, kamar yadda aka samu game da Imam Malik radiyallahu anhu rahmatullahi alaihi cewa yakan kulle majalisinsa idan Ramadana yayi ba zai komai ba sai karatun Alkur'ani. Karatun Alkur'anin nan ana so a kula da wasu ladabba na musamman. Ladabi na farko game da karatun Alkur'ani shine ikhlasi, wato mutum yayi dan Allah. Sannan akwai kuma ladabi na halartar da zuciyarka ga Qur'anin sanda kake karanta shi da natsuwa, da daukan abin da muhimmanci cewa kana karanta maganar Allah ne. Sannan kuma ana so ya zama karatun ana yin shi da tsarki, a cikin tsarki na alula da tsarki na wajen zama domin girmama zancen Allah subhanahu wataala. Haka karanta Qur'ani a wurin da yake da kazanta ko inda ake hayaniya, inda ba za a bashi kulawa ko a mutunta shi ba. Sannan kuma yana daga cikin mustahabbanci har ila karanta shi da tartili da kokarin kyautata murya da sauti ba tare da mutum yayi wato ya wuce dabi'a ko ya saba wa abin da aka sani ba, sai kuma kokarin sanin ma'anonin sa da yin tadabburi da bibiya abin da yake faɗa na wa'azi da labarin lahira da hukunce-hukunce da kissoshi da tauhidi da sauransu, ya zama an kula kwarai da gaske da waɗannan abubuwa da Alkur'ani yake ambata. Kar ya zama kai kana karantawa ne kai kana wucewa ta kanshi. Akwai mutane kala daban-daban ta fuskar alaka da Alkur'ani waɗanda insha Allahu a wasu darussa a nan gaba za a dan tattauna kaɗan-kaɗan a kansu insha Allahu subhanahu wata'ala, saboda bayanai ne ake yi kare a tattakaice ne don su zama tunatarwa ga mai faɗansu da wanda suke saurare. Allah Ubangiji ya samu dace da albarkar da ke cikin wannan wata. Allah ya samu da gaskiya da yake 'yantawa. Allah ta tsiratar da mu daga azabar wuta, ka gafarta mana mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gabaki ɗayansu.